watch your vote or Google application. Stay with us. Jobless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisley da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 16 ga watan Yuni. A cikin shirin za a ji cewa gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Niger ta ce ta gano wani shiri na coge a babban zaben kasar da ke tafi, zargin da bangaren gwamnati ya karyata. Za kuma a ji cewa ana shirin maida wasu dubban yan gudun hijira a jihar Borno arewacin Najeriya, gidajen da gwamnati ta tanadar. To amma ko a lokacin da ake gina gidajen, yan bindiga sun yi ta kai ziyara. Sannan za mu sake lekawa Niger, inda Haruna Mamman Bako ke tafa da shirin labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan, ga Aisha Tisley da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 106 a babban birnin kasar China. A jiya Litinin an samu karuwar adadin masu cutar bayan da jami'ai suka tabbatar da sababbin masu cuta. An sanar da bullar cutar ne a karan farko ran Alhamis, wanda aka danganta da kasuwar kayan abinci dangin kifi a Zimfradi da ke kudu maso yammacin birnin. An killace kusan mutum 90,000 da ke zaune a unguwanni a gidajensu, ana kuma gwada su. Hukumomin Beijing sun hana waɗannan mutane da ke da hatsari sosai barin birnin. Haka zalika sun hana motocin haya gudanar da sana'ar su. Duk da wannan mataki da Beijing ta dauka, an samu bullar cutar COVID-19 a wajen babban birnin. A wajen babban birnin an sami akalla mutum guda dauke da cutar a lardin Qingyong bayan da ya taso daga Beijing ta jirgin sama. Birane da dama na umurtar matafiya daga Beijing su killace kansu saboda hana sake yaduwar cutar da ta faro daga birnin Wuhan a ƙarshen shekarar bara da ta haddasa annobar da ta kama sama da mutum miliyan 8 kuma wajen 436,901 suka mutu. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce babu wurin da za ta ce ba za a iya kama coronavirus ba. Shugaban agajin gaggawa a hukumar WHO Dr. Michael Ryan ya faɗi hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi a Geneva game da rashin hadarin kamuwa da cutar ga matafiya ta jirgin sama, yayin da kasashen Turai da dama suka bude iyakokin kasashensu ga masu yawon bude ido. Babban daraktan WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi jama'a game da yiwuwar sake yaduwar COVID-19 a kasashen da cutar ta lafa. Tedros ya ce ana samun rahotannin sababbin kamuwa da cutar sama da 100,000 a kowace rana a duk fadin duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Ya kuma gargadi kasashen da suka dakile cutar su kasance cikin shirin karta kwana. Ya ce akasarin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar a Amurka da kudancin Asiya ne. Daga cikin kasashen da ke kudancin Asiya akwai Pakistan, inda masana suka ce adadin waɗanda suke ɗauke da cutar coronavirus zai ninka da zuwa ƙarshen wata idan al'ummar ƙasar suka yi watsi da bada tazara tsakaninsu. Har yanzu dangane da annobar COVID-19 a nan Amurka, wani sabon rahoto daga cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ya ce adadin waɗanda ke mutuwa da cutar COVID ya ninka har sau 12 tsakanin waɗanda suke fama da waɗansu cututtuka kafin kamuwa da cutar fiye da sauran mutane da ke kamuwa da cutar. Manya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwa sosai sun hada da ciwon zuciya da ciwon suga da kuma huhu. Wani bincike da jami'ar Chicago ta gudanar na nuni da cewa kashi 11 cikin 100 na Amurkawa bakar fata na da aboki ko dangi da ya mutu daga coronavirus, idan aka kwatanta da kaso 4 cikin 100 na fararen fata. Masana a harkar lafiya sun bayyana rashin samun kyakkyawar kulawa daga cikin dalilan duk da cewa akwai waɗansu dalilan da suka haddasa hakan. A wani hasashe daga wani gwaji da tsangayar lafiya a jami'ar Washington ta gudanar na cewa mace-mace a nan Amurka sanadiyar coronavirus ka iya kaiwa 200,000 nan da zuwa watan Oktoba bana. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste Ndayishimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre Nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar. A makon jiya ne kotun tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa a rantsar da shugaban da aka zaba ba tare da bata lokaci ba. Jam'iyyar NCDD-FDD ce ta zaɓi Ndayishimiye da ya gaji Nkurunziza. Yayin nasarar samun ƙuri'u kashi 60 cikin 100 a zaben na watan Mayu, wanda jam'iyyar adawa da bata yi nasara ba ta yi zargin cewa yana cike da maguɗi. Ndayishimiye zai yi wa'adin shekara 7 ne kafin ya tsaya takarar a sake zabarsa. Kasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai ƙara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul. Kafofin sadarwa ta Koriya ta Kudu sun sanar da jin wata ƙara mai ƙarfi tare da tashin hayaki a yau Talata kusa da rukunin gidaje na Kaesong wanda ke ɗauke da ofishin hulɗa da ƙasashe na Koriya. Jim kaɗan ma'aikatar haɗa kai ta Seoul da ke kula da ofishin ta tabbatar da rushe ginin. Koriya ta Arewa ita ma ta tabbatar da rugujewar ginin wanda ta danganta da ƙara mai ƙarfi. Duk da cewa rugujewar ofishin ya girgiza Seoul ya shiga tarihi tunda ya yi watanni ba a yi aiki a ciki ba. Ma'aikatan Koriya ta Kudun sun ƙauracewa ginin ne tun a watan Janairu saboda ɓullar coronavirus. Tun a watannin baya ne jami'an ƙasar Koriya ta Arewa suka yi barazanar rushe ofishin da suka kira mara muhimmanci wanda aka samar a shekara ta 2018 domin sasanta tsakanin ƙasashen biyu. Ƙasar Koriya ta Arewa na jin haushin Koriya ta Kudu da ta kasa hana 'yar ƙasar da ke gudu da kuma 'yan gwagwarmaya daga jefa mata rubuce-rubucen ɓatanci ta kan iyakarta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Za mu fara daga jamhuriyar Nijar, inda gamayyar jam'iyyun adawa ke zargin cewa ana shirin yin coge a zaben kasar da ke tafe, wanda suka ce hakan na iya kaiwa ga shiritar da batun bin diddigin kuɗin da aka ce an sace a ma'aikatar tsaron kasar. Bangaren hukuma kuma na cewa ya duƙufa wajen gudanar da sahihin zaɓe. Sulabinmu na Barma gare ka.
A sanarwar da suka fitar wacce yake matsayin mai da martani a hukunce game da batutuwan da taron majalisar sasanta rigingimin siyasa sai NDP ya tantauna a kansu a ƙarshen makon jiya, jam'iyyun hamayya na ƙawancen FRDDR da FP da FUA da FDR sun ce sun gano alamar kumbiya-kumbiya a game da tsare-tsaren zaben gamagarin da ake shirin gudanarwa a nan Nijar a ƙarshen shekarar nan ta 2020. Saboda haka suka ce ba za su lamunta ba da abin da suka kira take-taken mahukunta a kan batun zaɓe. Ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Masani Korone Jigone a wannan tafiya.
Deputy 171 akwai Assembly National kuma cikin su akwai biyar na diaspora. Mu ga adawa mun ce bai yiwuwa ne a yi zaɓe ba da su ba, da legislative da presidential. Zaɓe na ƙananan hukumomi shi ma muna jin ana jice-jicen wai ana cewa ba a yi shi ba. To wannan ya zanzancen banza kuma ya zango jaraga. Mu ga adawa babu wani zaɓe wanda za a cewa mu yarda a daga shi. Ko da minti guda
yanayin taci-ba-taci-ba da ake ciki dangane da badakalar kudaden ma'aikatar tsaro na daga cikin abubuwan da ke haifar da cizayatsa a wajen 'yan hamayya.
Waɗanda mutane da sun ka sa an ka sai da bindigogi waɗanda ba na ƙware ba su za mu sun ka tai an ka kashe su gaban za ka makar ne, ya kamata 'yan Nijar su san da ba su ganin tausayin kowa cikin ƙasar ga. Don wannan ne mu ƙa adawa muna son cikin gaugawa duk wanda akwai hannun shi cikin wannan banna da an kai ta Ministry of Defense a yi mai shari'a ta gari.
shugabannin jam'iyyun kawancen na FRDDR da FP da FUA da FDR sun kuduri aniyar zame kafar wando domin kalubalantar hukumomi akan dukkan matsalolin da suka addabi jama'ar Niger a yau, kamar yadda Honorable Isa Kamanzo ya bayyana.
Ba a samun inci ba a kwance a cikin daki, wuya in tai wuya sai wata wuya za ta kore ta. Muna kiran 'yan Niger gabaki daya da militantinmu da wanda ba militantin ba da sympathizantinmu da duk wani masu kishin Niger su yi jire nan zuwa ɗan lokaci ko 'yan kwanaki kaɗan. Za mu yi kiran su kuma za mu ba su bayana abin da za a yi.
Abin tuni a ƙarshen taron sai NDP na makon jiya, Prime Minister Birjira Fini ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan 2020-2021 a kan lokaci, yayin da shugaban hukumar zaɓe Maitre Isaka Sina a nasa ɓangaren ke kiran ɓangarorin siyasa su shiga wannan tafiya domin a cewarsa zaɓe 'yanci ne kuma haƙƙi ne da ya rataya a wuyan kowace jam'iyyar siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Barma, yanzu kuma bari mu koma Najeriya, inda a jihar Borno arewacin Najeriya ake shirin kai wasu dubban 'yan gudun hijira wasu wuraren da gwamnati ta gina gidaje, amma kuma ko a lokacin da ake gina gidajen 'yan bindiga sun yi ta barazana. Haruna Dauda gare ka.
Gwamnatin jihar Borno ta ce ta kammala kwaskure wasu gidaje da kuma sake gina wasu da 'yan kungiyar Boko Haram suka lalata kimanin 5,000 a kananan hukumomi 22 da ke fadin jihar Borno. Wannan ta ce a nan da 'yan makonni biyu masu zuwa za su baida 'yan gudun hijira zuwa waɗannan kananan hukumomi, banda kananan hukumomin Kukawa da Abadan da Guzamala, da har yanzu ba a samu ingantaccen tsaro ba. A cewar kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da gine-gine da kuma tsugunar da jama'a, wato injiniya Mustapha Gubiyo, a wani taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri.
Gidaje kamar 5,000 mun jara yanzu, mutane yanzu za su koma gidajensu insha Allah nan da kamar karshen wata. Akwai wanda za su koma Bama a kauyen Bama wato banki, akwai wanda ma za mu kai su Kauri da Ajiri da Nguro Soye da Marte. Wayannan mutane yanzu insha Allah nan da kamar sati da kuma zai kare a garin nan. Aikin noma za a ja fara, aikin kasuwanci da kuma su kamin kifi da kuma su kiwo. Abin da yake faruwa ba zai yiwu a ce mutane sun zo su zauna cikin birni, haka cikin IDP kan ba noma ba kiwo ba kasuwanci ba zai yiwu ba. Gwamnati kadai ba zai iya tallafa ma jama'a a cikin wannan abubuwa ba, saboda haka shi yasa yanzu gwamnati Borno ta yi kokari ta gina wannan gidajen akan mutane su je su zauna garuruwansu su fara rayuwarsu kamar da suke da in Allah ya yarda, kamar da na bayana nan da sati biyu dukan kokonan za mu fara mutane kai mutane wannan gidajen kai mu jara su wannan muna kan jara wannan shi ma insha Allah kafin nan da December dai za mu mayar mutane gidajen su kashi 70 da a lokacin gaban da aka affecting banda wannan su a register ya affecting sun baci.
To kowanne irin matsaloli ne wannan ma'aikata ta fuskanta lokacin da suke sake aikin wannan gine-gine da kuma gyare-gyare? Ga dai abin da kwamishina ke cewa,
za mu zo mu gina gidaje, mu sa kofofi, mu sa window, da daga Boko Haram za a je su cire window da kofofi su fita su har da kwana yake bare ba. Haka muna fi excavator na wanda zan kewaye garin da rani, haka kwana mai excavator yanzu. So yanzu dai wannan kwana baya kenan, yanzu alhamdulillah kwana uku da ya wuce nan ma suka zo da dare aka kashe su, aka karba su bindiga da sauransu.
Alhaji Sale Yego da Bungaz dai shine kwamishinan ma'aikatar gidaje da makamashi, wanda ya ce su ma sun fuskanci matsaloli da dama musamman ma lokacin da suke aikin samar da wutar lantarki a irin waɗannan kananan hukumomi.
Eh, gaskiya matsalan tsaro ne babban kalubalencin da muke. Matsalan tsaro, wata rana ka ga ba za ka je wani wuri ba, ka je ka fara aiki, ka kafa pole, ka ja waya kai wanda za ku je masu na tsoro. So don haka dole sai mun ɗauki jami'an tsaro suna bin mu da mota muna aiki kafin nan mu gama mu.
A kofar na da kowace fuskanta ne lokacin da kuke gudanar da aiki haka?
Ah, lalle barazana sosai mana a wannan ƙauyukan Dambuwa. Akwai za ka yi aiki tsakanin Dambuwa da Askirawo ba, baka samu barazanan abin nan wayannan tsirarun ba, ai yana da wahala.
Wannan matsalan tsaro dai shi na iya cewa babban matsalan da ke takama al'umma barki, musamman ma wajen ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a da, wajen harkokin noma da kasuwanci da dai wasu al'amura na rayuwa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jama'a na so mu komawa da mamurmurewa a jamhuriyar Nijar bayan hukumomin kasar sun ba da izinin komawa a wuraren aiki da ma yin zirga-zirga sanadiyar cutar mashako ta coronavirus da ta gama duniya. Daya daga cikin sashen da ya ji jiki a jamhuriyar ta Nijar sosai a tsawon watanni biyu da hukumomi suka killace babban birnin Yamai da ma hana yin salloli jam'i guda biyar da ma sallolin juma'a shine sashen sufuri da gwamnati ta tsayar domin hana yaduwar cutar coronavirus. shin wani hali ne ake ciki a halin yanzu
bayan an sassauta dokokin yaki da cutar coronavirus ita ce tambayar da na yau Ibrahim Bandeken shugaban sashen sufuri na gundumar birnin Kwandi
yayin da an kai ayyuri na saboda matsalar bata watsa cikin kasa ba ke yamai na ta tsaya yanin dole a killace yamai yanin nan na lokacin ba mu shiga kun mun tayi ma ka iya kamar kaya mota mai kaya an kace ta shiga to tun lokacin nan da Allah wani ya gwada muna an samu damuwan ga abin to Allah sa an ka buda da an ka buda ina ganin azumi ya kai kwana 20 an ka buda an kace yanzu an saki kowa su ta shi Trump furgin shi kawai da kamata nan lokaci wallahi matsalolin da muka fuskanta bisa ga inda mun ka dauki mutane bakin dare abin da an ka bar da jizan mutum 12 su da an ka bar da jizan jalo an ka bar shi mutum 7 su da mun ka tsare su gare su to kuma bayan wannan mun ka doka bakin mu doso tunda yayi mai kuka tai baka shiga amma mun kai lodon kaya tunda mun kai muna doka kaya mu ciki da waje muna shiga har ciki yayi mu zo mu sarke ke mu dawo sai mu ce alhamdulillahi tunda da korkun fara an hana mana kwata kwata an ka tsaya mun kai sati mu na tsaye daga baya da an ka duba sai an ka ce a yanzu wannan cikin jihohi motoci masu transport na cikin jihohi abun tunda bai shahi jihohi duka ba a bar su su tahi amma a rage musu fashin da saboda in wannan mutanen sun ka zo a samu ko ina a samu dagi da ga a mace a sa metar guda tsakanin mu kuma haka mun kai amma su kan ji matsaloli mutun na kana bida abinci ya zama to kana transport a tsaye ka kakkaka aje baka tsaya ka ce baka matsala akwai matsala mana inda ni cewa kana tsaye kana neman abincin ka sai ka haito ka kai transport kin nan ka samu kai wani sai ya haito sa'an nan zai tashi neman abincin da zai kai gida ne wallahi sai mu ce alhamdulillah bisa ga yanzu da an ka buda ubangijinmu Allah ya kara kare mu bisa ga wannan ciwo ba mu bane Niger har kasashen duniya Allah ya kare wannan ciwo yanzu alhamdulillah ba mu da wata matsala a bisa ga wannan tahiyar da muke alhamdulillah an buda mana muna transport kuma yadda muka samu kai da farashi da ma ai abinda ya sa mun ka dan kara farashi nan saboda an rige mana muwa ka dauki misali jizinan tana dauka mutum 19 an mai kashe ta mutum 19 to shabu nan kaga mu dan kara kudin nan ba ya za mu yi mu cika mu yi complete kin kudin da zamu kai mutum 19 jalab tana dauka mutum 9 yanzu an ka an rige mata 7 in ba mun dan kara kudin nan ya za a yi samu kudin nan wanda za a tunkaya tsaren mutum 9 to shi ya dan kara da mun kai yanzu kuma Allah wani yasa an kace an saki to mai annamu ce ko mu kara kudin muna nan kudin mu firkin mu na da bisa gare shi mun ka ko muna nan bisa gare da jalab da jizinan duka bisa gare su na muke firkin mu ba mun kara ba mu marige ba
masu hotel na kasancewa daya daga cikin masu sana'a da wuraren su ya kasance wayan tun lokacin da allobar ta bullo zuwa lokacin da hukumomi suka hana yin taruka da kai da kawo a cikin kasa hasalima su masu hotel din suna jiran tallafi a cewar su daga gwamnati in ji shugaban kungiyar masu hotel na garin birnin Kwani Alhaji Abdullahi Kado
gaskiya duk wanda da hotel ya ji jiki mun shiga cikin hali na wala haula wala quwwata tunda kwanaki da kwanaki babu mutane babu kowa saboda an hana kai kawo ba a zuwa ba a zawwa an riye bodan Najeriya an riye mutanen Niger suku ba su tawo an killace yan mai sai zirgaliya tsakanin mu da zuwa su tawa su wale to babu kowa kun ba mutane ba mu ko sai ka zo hotel sai ka kwana 10 ko kwana 20 babu mutum guda haka nan namun kai ta zama babu wani taro babu komi hakan gani muka zama cikin halin wala haula wala quwwata muna nan sai suka aiko takarda su mutanen gwamnati tare da kungiyar mu ta masu hotel sai suka kira mu suka ce suka aiko takarda suka ce to mutuka mu kuta mu ta asarar da mun kai mun ka cika to har yanzu takarda tana can ta zama kundin shara mun da wani labarin ta
yan kasuwa da ke sana'a a gidajen motocin zirga-zirga sun sha wahala ba yar kadan ba sanadiyar wannan allobar ta cutar game duniya ta mashako ta coronavirus inda suka ce wash bayan an takaita dokokin da hukumomi suka shata abinda ya ba su damar koma a wuraren nasu aiki ko sana'o'in su koda yake har yanzu suna cewa ba su walwale ba
ni ne Muhammadu Tayyama kwanakin baya an rufe hanya mun sha wahala gaskiya amma yanzu kuma an buda alhamdulillah muna fata Allah mai da mana alkhairi ko wannan annoba muna fata Allah mai jin duniya yayi ta to da dama ka san yanzu har yanzu ba walwale ba mutane sai ga mota ta taho ga mutane sai dai ana sa amma alhamdulillah tun da hai ba mu tun da yanzu muna yi kai alhamdulillah wata ran samu wata ran haka dai amma dai mun gode mu Allah tun an ka buda muna fata Allah ya tabbatar mun din alkhairi
ni sunana Lawali wallahi kwanakin ba mun sauya amma yanzu dai za a ci alhamdulillah saboda muna nan ga samu abin da za mu ci abinci da iyalin mu yanzu dai mun gode mu Allah wallahi muna tattaba saboda dai tun dai ba ce wani bani 20 ko 40 ce tun da ana sai guda kana samu abinci wanda za ka sai ki ta gida amma sai kana kwanakin ba zan mu kwanakin ba akwai mutane da ba su shiga ba shi garin ga wallahi a yanzu dai mutane ka san in ka ci ba shi mutun dole ne ki kokari kamar mai abin
Allah ka mu sauki a halin yanzu Allah ka mu sauki a
al'amura an ci gaba bude kasuwanci duka Niger kenan abin da akwata gare mu wannan turutar da suke faruwa a baya a yanzu ubangiji Allah ya tsawata mana su kuma kasuwanci yanzu wanda anka bude alhamdulillah sanne daga hanayin shedan gudana ga gudun hali sai dai a gode mu Allah ga abin da kike zuwa kuma abin da zai gabata ba yanayin mutane a kalla da yanzu a cikin biskin sai ka iske ba za su ci kuwa saboda mafi an kasuwa sun kare sai dai da masu dan karhin arhi sosai abun inda ka saba baka aika barin shi sai zaka guda biyu guda uku haka kenan muna fatan nan zuwa gaba Allah ya tsora kowa a cigaba da kasuwanci
a bangaren masu kula da harkokin abinci a shigo da shi jangurin Niger ko a tsallaka da shi zuwa ketare su ma sun yi bayanin cewa lalle ba a rasa ba irin matsaloli wanda aka fuskanta can baya musamman ta la'akari da cewa mutane sun rage kai da kawowa balle su yi amfani da abubuwan abincin amma dai nasu sashe bai samu doguwar matsala ba saboda gwamnatin ta ba da izinin a shiga da hitowa da abincin ga isiya biya muradi
abin da shahi shigo kayan abinci shi ma alhamdulillah shi ma yana ga in ba kamanta ba tun sa'in da an kasa annan dokoki na tsaye da abin da shahi killace irin yamai da abin da shahi sauran jahoki namu amma shi abinci ba a taka mai burki ba shi dama bai cikin takar doka shi tun farko abinci an ba da dama in lafitiri na al'umma shi an kafa su in ka kiyaye tun daga wannan lokaci abinci ba a taka mai burki ba kuma alhamdulillah tun daga wannan lokaci al'amuran abinci suna shiga cikin kasar waje kuma suna shigowa daga cikin kasar mu kuma namu suna dauka su sai su shiga cikin wasu kasashe wannan bamu da matsala cikin wannan sai dai abin da muke fata kuma Allah shi kara takaita mana shi wannan yanayi da duniya ta samu kan ciki to gaskiya kan al'umma ta fuskanci matsaloli gaskiya bismillah saboda in kana da kafa hanyar labarin duniya da abin da ya kamata wannan har yanzu ma ana cikin jinjiki magana gaskiya duk yan kasuwa ba wanda bai ji ciki ba dangane da abin da ya kamata wannan su ma haka zalika marasa su ma sun tabbatar da wannan abun ya kai ga cikin su a kai alhamdulillah suna shigowa sosai a da ba su shigowa sosai sai dai can kadan cikin kashi 10 ba mamaki zan shaddar sun zubi kuna ka shigowa amma yanzu kuma da aka bude kuma alhamdulillah ka suna shigowa akai insha Allah
lamarin allobar cutar coronavirus ko covid-19 ko kuma covid-19 bai bar kasashe manya masu karfin tattalin arziki ba bai bar kankanan kasashe ba inda talakawa da masu abin hannunsu kowa ka taba kuka dai kake jin yanayi da cewa an rufe iyakoki yayin da aka killace wadansu birane da mahana fita da yasa komai yayi tsaye Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
damu soma labarin wasannin mu na ranar yau da shugaban kungiyar kwallon kafa na Olympic Lyon na kasar Faransa Jean-Michel Aulas wanda a taron majalisi na kungiyoyin kwallon kafa na Table League 1 Conforama na kasar ta Faransa ida ya wakana a farkon wannan makon da muke ciki takwarorin sa suka nemi da ya dakatar da kai Gabriel Mari game da neman a koma filin wasannin kwallon kafa na kasar Faransa bayan hukumar kwallon kafa pro ta kasar ta
ta Faransa ta dakatar da wasannin na Liga Conforama na kasar ta Faransa na wannan shekara dalilin cutar game duniya ta mashako ko ta coronavirus inda tun lokacin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Lyon ya soma nuna rashin gamsuwarsa game da wannan matakin na tsayar da wasannin kwallon kafa na tebrin Ligue Conforama na Faransa din inda wannan taron na kungiyoyin Ligue na Faransa da yawaka na farkon wannan makon shugaban kungiyar kwallon kafa na club din OGC Nice Jean-Pierre River ya nemi wa shugaban club din na Olympique de Lyon Jean-Michel Aulas da ya dakatar da dumumuwa akan maganar komawa wasannin na Ligue na Faransa kamar yadda sauran kasashen na nahiyar Turai suka koma kamar kasar Germany da kasar Spain yayin da Ingila da Italia ke kan hanyar komawa fagen wasannin a nan gaba shi da Jean-Michel Aulas har kara ya kai a kotun kare kukanka ta kasar Faransa domin inkarin matakin da hukumar pro ta wasannin kwallon kafa ta kasar Faransa ta doka na dakatar da wasannin inda kuma ya kwado ba tare da samun biyan bukata ba kungiyoyin kwallon kafa na kasar Faransa din suna ganin Jean-Michel Aulas din na ci gaba da yin dumuwa da kai gwamnati ta sunan su alhali ba wanda ya ingiza shi ya yi haka in ji su a ƙarshen taron da suka yi a farkon wannan makon a ranar Laraba din nan ne idan Allahu ya kai mu hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA Union European de Football za ta bayyana jadawalin yanda ƙarshen wasannin club na nahiyar Turai zai kammala a wannan shekara ta bana musamman a watan August idan Allahu ya kai mu amma a cewar mujallar wasanni ta kasar Italia a yau din nan cewa da La Gazzetta dello Sport hukumar kwallon kafa ta Turai za ta hada kungiyoyi guda takwas a cikin gari guda garin kuma shine Lisbon na kasar Portugal ba Istanbul ba na kasar Turkiya wanda aka tsara a farkon wannan gasar ta bana karbi bakuncin wasan karshe saboda allobar game duniya ta coronavirus wannan tsarin na gogawar kungiyoyin da za su samu nasara shiga wannan jadawalin sai an kammala wasannin kungiyoyi 16 wanda Juventus ta kasar Italia da Lyon ta kasar Faransa za su kara yayin da Manchester City ta Ingila da Real Madrid ta kasar Spain za su yi karon battal sai Bayern Munich ta Jamus da Chelsea ta Ingila yayin da Barcelona ta kasar Spain da Napoli ta kasar Italia za su yi karon karshe na kungiyoyi 16 haka ma wasannin kungiyoyi 8 za a yi shi ne na Champions League na club inda su kasance zakaru a nahiyar Turai a shekarar ta gabata za a yi shi a karawa guda 1 tilo inda za a gudanar da wasannin a Le Stadio da Luz na club din Benfica de Lisbon na kasar Portugal su ko wasannin club din Europa League na Turai birane hudu ne na kasar Germany da sun kada da Düsseldorf Gelsenkirchen da Duisburg da kuma Cologne za su karbar wasannin karshe na wasan na UEFA Cup na wannan shekara ta bana wasan da ake kira da Europa League Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 106 a babban birnin kasar China. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce babu wurin da za ta ce ba za a iya kama coronavirus ba. Shugaban agajin gaggawa a hukumar WHO, Dr. Michael Ryan, ya faɗi hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi a Geneva. Game da rashin hadarin kamuwa da cutar ga matafiya ta jirgin sama. A nan Amurka, wani sabon rahoto daga cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ya ce adadin waɗanda ke mutuwa da cutar COVID ya ninka har sau 12 tsakanin waɗanda suke fama da waɗansu cututtuka kafin kamuwa da cutar fiye da sauran mutane da ke kamuwa da cutar. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste Ndayishimiye. Mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre Nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar. a makon jiya ne kotun tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa a rantsar da shugaban da aka zaba ba tare da bata lokaci ba. Kasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai kara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Tusile da ta taya ni gabatar da shirin. Da Julie Leather Station wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Ibrahim Kalmasira wacce cewa huta lafiya. Wassalam.